Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar New York kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Litini 18 ga watan Yuni. Ibrahim Kalmusi Garba ne da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarin.
Hukumomi a Najeriya sun ce har-haren kunna bakin wake sun halaka mutum 31 a jihar Borno dake arewa maso gabashin kasar, yayin da wani harin kunna bakin waken ya halaka mutum 19 a Afghanistan. Sannan yan sanda a Girka da Macedonia sun yi artabu da masu zanga-zanga, za ku ji dalili.
Kanin labarin kenan. Za a ji cewa babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP na ƙara samun masu sha'awar takarar shugaban ƙasa.
Bayanan da nake samu a duk fadin kasar nan ya nuna cewa zai yi kyau idan ni ma zan shiga jerin sauran ƴan jam'iyyarmu da suka nuna sha'awa a neman yadda Allah da kuma yadda ƴan jam'iyyar domin a tsaye da su ƴan takara.
A jawabinsa na kammala bukukuwan karamar sallah, mai martaba Lami Don Adamawa ya ce haɗa kai don tabbatar da tsaro.
Ina kira ga jama'a su tashi tsaye su taya gwamnati wajen sa ido.
Za kuma a ji ƙarin bayani game da harin nan da aka kai Dambuwa jihar Borno, inda aka halaka mutane kimanin 30 kamar kowace ranar Litini. Sarfilo Hashin Gumin na tafar da ciki da gaskiya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a Najeriya sun ce har-haren kunna bakin wake sun halaka mutum 31 a jihar Borno dake arewa maso gabashin kasar. Tashi babbaman sun faru ne a jiya Lahadi a garin Dambowa mai tazarar tafe kilomita 88 daga Maiduguri babban birnin jihar ta Borno. Babu dai wanda ya dauki alhakin waɗannan harare, amma kuma sun yi kama da irin waɗanda kungiyar ƴan ta'addan Boko Haram ke kaiwa. An ɗora alhakin mutuwar mutum kusan 20,000 akan kungiyar ta Boko Haram tun bayan da ta fara ta da kayar baya arewacin kasar a shekarar 2009. Ita dai kungiyar ta ce tana so ne ta kafa daular musulunci a arewacin kasar ta Najeriya, wacce mafi akasarin mazauna yankin musulmai ne. Muna tafi da ƙarin bayani a cikin shirin. To Afghanistan ma wani harin kunna bakin wake ya halaka mutum 19 kana ya jikkata wasu sama da 50 a gabashin kasar. Harin na zuwa ne kwana guda bayan wani hari na daban da aka kai a yankin, wanda ya kai kaici dakarun gwamnati da mayakan Taliban da ke bikin murnar matsayar zaman lafiya da aka cimma ta dan wani lokaci domin a yi bukukuwan sallah. Harin shi ma ya auku ne a ranar Lahadi a Jalalabad babban lardin Nangarhar, inda ofisoshin gwamnati suke. Dakarun kasar da mayakan Taliban na murnar ranar karshe ta bikin karamar sallah ne, wacce ta biyo bayan azumin watan Ramadana da aka kammala. Shi ma harin na Afghanistan babu wanda ya dauki alhakin kai shi. Jami'an lafiya da masu ayyukan ceto sun ce akwai fargaba cewa adadin waɗanda suka mutu zai karu. Kwana guda bagabanin wannan hari, kungiyar IS ta dauki alhakin wani harin kunna bakin wake da ya kashe mutum 35 a wajen birnin na Jalalabad. Jami'an gwamnati sun ce daga cikin waɗanda suka mutu akwai jami'an tsaron kasar ta Afghanistan da mayakan Taliban da kuma fararen hula. An gargaɗi mazauna yankin babban tsibirin Hawaii da ke nan Amurka da su zauna a cikin gidajensu su kuma kulle tagogi, bayan da aka ga dutsen Kilauea ya sake furzo hayaƙin toka. Amma wutar da duwatsun da ya faru tun bayan wata guda ya mamaye sama da kadada 2,400, ya kuma lalace gidaje 467, ciki har da wani gidan shakatawa mallakar shugaban ƙaramar hukumar Hawaii Harry Kim. Hotunan bidiyo sun nuna rafin narkakken dutse da ya yi jajir ya koma wuta yana kurara a wani tsagun ƙasa da ya shiga yankin da ake kira Kafoho Bay. An kuma aiki da sakon kare lafiya saboda kurarar wutar narkakken dutsen da kuma hazon da ya mamaye sararin samaniya, sanadiyar tururin haduwar wutar dutsen a lokacin da ta shiga a cikin teku. Wannan lamari na haifar da sinadarin hydrochloric acid da burbushin duwatsu da ke tashi a sararin samaniyar. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a Girka da Macedonia sun yi amfani da haƙi mai sakon la'aji Lahadi wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da wata yarjejeniya da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu wacce ta sasanta takaddamar wanda ya fi cancanta ya yi amfani da sunan Macedonia. 'Yan sanda a Skopje babban birnin Macedonia sun yi arangama da masu boron da ke jifa da duwatsu waɗanda kuma suka yi yunkurin kaiwa ga ginin majalisar dokokin ƙasar. Haka zalika 'yan sanda a Girka sun yi amfani da hayaƙin mai sa hawaye wajen tarwatsa wani gungun masu bore a ƙauyen Pisidori da ke kusa da kan iyakar Macedonia a kuma kusa da garin da aka kulla wannan yarjejeniya. Aƙalla mutum shida aka yi kiyasin suka mutu a suka samu raunuka. Ministocin harkokin wajen Girka da Macedonia suka rattaba hannu akan wata matsaya da aka cimma tsakanin firan ministocin ƙasashen biyu Alexis Tsipras da Zoran Zaev. Na majalisar dokoki mai ra'ayin mazan jiya Ivan Duque ya lashe zaben shugaban ƙasar Colombia da aka yi a ƙasar. Duque ya alƙawarin zai sabunta matsayar da aka cimma ta zaman lafiya a shekarar 2016 da ƙungiyar 'yan tawaye ta FARC. Ivan Duque ya doke tsohon magajin garin Bogota Gustavo Petro mai sassaucin ra'ayi da kashi 54 na ƙuri'un da aka haɗa bayan zaben da aka sake a zagaye na biyu yayin da shi Petro ya samu kashi 42. Shi dai Petro ya kasance mai goyon bayan matsayin da aka cimma da kungiyar 'yan tawayen ta FARC, sannan ya yi kamfen ɗinsa ne akan cewa a sake raba filaye da ba a amfani da su ga manoma da ba su da ƙarfi, a kuma karkata akalar ƙasar daga amfani da man fetur zuwa sababbin hanyoyin samar da wutar lantarki da ba su da illa ga muhalli. Sai dai shi Duque ya lashe zaben ne yayin bayan da ya alƙawarin cewa zai ƙara samar da yanayin da tattalin arzikin ƙasar zai bunƙasa. Yana kuma so ya kawo sauyi a matsayin da aka cimma da kungiyar 'yan tawayen ta FARC, inda ya nemi da a riƙa yanke wa mambobin kungiyar hukuncin zaman gidan yari kafin a ba su damar shiga siyasar ƙasar. Mahmud Lalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar yadda aka ji, babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP na ta ƙara samun masu sha'awar tsayawa takarar shugaban ƙasa baɗi. Daga Kaduna ga Isa Lawal Ikara da cikakken rahoto.
Adadin masu sha'awar takarar shugaban ƙasa cikin jam'iyyar PDP daga arewacin Najeriya na ƙara ƙaruwa. Saboda shi ma tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma tsohon shugaban riko na jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya Sanata Ahmad Muhammad Makarfi. Ya ce bayan kammala zagayen tuntuɓa yanzu shi ma yanke shawarar zai takarar shugaban ƙasa. Sai dai Sanata Ahmad Muhammad Makarfi wanda ke tattauna da muryar Amurka a garin Kaduna ya nuna damuwa akan yadda tsaro ya dame a wannan ƙasa.
Wasu da suka zo daga birnin Gwari mun gaisuwar sallah suna cewa masu kama-kaman bayin Allah sun sako mutane wai su zo gida su yi sallah, wai sun musa alƙawarin lokacin sallah ba za su kala kama kowa ba, amma kuma bayan sallah fa kowa ya shiga titin shi. Ai wannan watan kamar nuna cewa babu gwamnati kenan. Maganar tsaron nan fa ba maganar fa siyasa ne da ya shafi kowa da kowa a faɗin ƙasar nan, musamman a wuraren da wannan abin yaki cinyewa.
Ganin maganar tsaro na cikin jerin abubuwa da wannan gwamnati ke alfahari da ta ci nasara a kansu. Wani irin kallo kake wa tsaron da yadda suke ganin an yi nasara akan tsaro?
Ai duk tana kawo magana ne akan Boko Haram. An samu saukin sa, amma ba wai an kawo ƙarshen shi ne ba. Ba zan ce ganki ya ba musu na samun saukin sa ba, amma kuma dole ne gwamnatocin jihohin nan sai sun haɗa kai da gwamnatin tarayya, sun haɗa kai da jama'a ba ta gari a ciki da suke mai yiwuwa haɗa baki da masu wannan ta'addanci. Dole ne sai an san su wane ne an yi maganin su. Masu aikin nan in ni ne zan ce ga abin da nake so a yi tsakanin lokaci kaza da kaza, in kuma ka kasa sai dai ka nemi wani aiki, amma duk abin da zaka bukata domin a ga an yi nasara a gaya mu sai in bayar. Amma in ka kasa to kuma mutum ya rabu da aikin kenan. Ba wai ma ya rabu da aikin ba kenan, sai an binciki mutum ka kasa ne domin ka rubda ciki da abin da aka baka dan kai aiki, kada mutum ya dauka kamar an bashi watan ya ci banza ba.
A cikin wannan siyasa ba wannan ƙasa takarar shugaban ƙasa, ka dinga gaya wa mutane kana tuntuɓa kuma tun bayan saukar kashiru, wani hali ake ciki yanzu?
Ta alhamdulillahi na dade ina tuntuɓa kuma alhamdulillahi dukkan bayanan da nake samu duk fadin kasar nan ya nuna cewa zai yi kyau idan ni ma zan shiga jerin sauran ƴan jami'an mu da suka nuna sha'awa a neman yadda Allah da kuma yadda ƴan jami'a domin a tsaye da su ƴan takara insha Allah ba da jimawa ba zan abinda ake cewa kaddamar da nema na zama dan takarar shugaban kasa na jami'ata ta PDP amma batun cewa ko zan nema ko ba zan nema ba wannan ya zo karshe bisa dai karkon da na samu ga tuntuban da nayi ba zan ki shawaran jama'a da shiga ba wasu sun riga ni wasu ma za su iya shiga bayana
sanar da sha'awar takarar shugaban kasa na sanata Ahmad Mahamman Makarfin dai ya kawo adadin waɗanda suka bayyana sha'awar takarar shugaban kasa a PDP guda hudu waɗanda suka hada da tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sani Lamido sai kuma tsohon ministan ayyuka na musamman a lokacin gwamnatin Jonathan Barista Tanimu Turaki yayin da sauran waɗanda ake ta yada takarar su cikin jam'iyyar PDP a arewacin Najeriya irin su gwamna dan kwamban jihar Gombe ba su furta ba har yanzu Isa Lawli Kara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to dai da na ikara to yayin da ake kammala bukukuwan karamar sallah mai martaba Lamido Adama ya yi kira ga ƴan Najeriya da su taimaka ma gwamnati wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya daga Adamawa ga Ibrahim Abdul Aziz da cikakken rahoton
mai martaba Lamido Adama ya ce muddin ƴan Najeriya za su ci gaba da zura ido ne kawai sai su jira jami'an tsaro su kawo musu dauki to fa labudda za a dade ba a je ko ina ba
ina kira ga jama'a su tashi tsaye su taya gwamnati wajen sa ido da kuma lura da wurare da jama'a suke taruwa misali masallatai mujami'u makarantu kasuwanni da sauransu haka ma wasu mutane da ba a yarda da su ba kar a yi tamtama a sanarwa jami'an tsaro mafi kusa Allah shi kare mu.
Haka nan kuma da shugaban majalisar sarakunan ya koma ga batun harkar noma da ke zama tushen arziki. Masarakin ya ba da shawarar cewa
alama ta nuna damuna za ta yi kyau kamar yadda ake bukata. Saboda haka ku himmatu wajen komawa ga aikin gona don samun wadatuwa da abinci da biyan wasu bukatunmu. Bisa ga haka ina kira ga gwamnatin jiha da ta gaggauta wadata manoma da takin zamani da sauransu.
Shi kuwa jawabinsa gwamnan jihar Adamawa Sanatin Muhammadu Bindo Umaru Jibrila Tilawa ya nuna irin kokarin da ya ce gwamnati ke yi a yanzu wajen fita dan duma daga Kabewa.
Kowa ba abin da ya dami shi kamar hanya ba domin idan aka yi hanya shi ne zai kawo economy ba da mutane da kuma zai kara kawo daraja ma kasa amma mu zauna a ce Gombe za a ba mu misali a Gombe ya fi Adamawa ba wani abu bane hanya ne suke yi duk wanda ya je Gombe in ka ji ya ce ya fi Adamawa to hanya ne Taraban nan za a ce maka ya fi Adamawa ba abin da suke da shi hanya suke aiki to za mu gama aikin hanya nan da shekara ɗaya a Adamawa za mu shiga wasu sectors kuma wanda shi ma ya shafi talaka kore da gaske kamar hanya asibiti.
A bana da in banda yankin Madagali ayya cewa an kammala shagulgulan sallah ne na kwanaki uku cikin tsanaki da kuma tsararran matakan tsaro Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima daga Adamawa kuma bari mu ketara jihar Borno mu ji karin bayani kan harin nan da aka kai garin Dambo a jihar Borno inda aka kashe mutane kimanin 30 Harun Dauda gare ka
kakakin rundunar SSN nan jihar Borno DSP Elliot Okon ya shaida mana mai labarai ta hanyar sada zumuntan WhatsApp cewa rundunar ƴan sandan jihar yanzu haka suna gudanar da bincike na sanin yadda wannan harin ya auku tun a jiya ne dai aka dinga samun rahotanni masu karo da juna inda wasu daga garin Dambuwa ke nuni da cewa tabbas akwai wasu ƴan kunyar bakin wake da suka shigo wannan gari na Dambuwa wanda suka tara mabumman da ke jikinsu suka kuma halaka kansu da kansu yayin da wasu rahotannin ke nuni da cewa rundunar sojan Najeriya ne ta harba irin makami mai linzami da ake kira rocket launcher kan waɗannan jama'a wanda ya sanadiyar mutuwarsu tun a jiya ne dai na ziyarci asibitin kurauru dake garin Maiduguri wanda na ganewa idanuna inda aka wasu da suka jikata cikin motar dokan mara lafiya
yanzu nan ina tsaye da a cikin asibitin kurauru na Maiduguri kenan yanzu haka wannan motar dokan mara lafiya ne wato ambulance da wasu mutane daga garin Dambuwa
ganin cewa jami'an tsaro da ke aiki a wannan asibiti bazu ba mu damar yin magana da jama'an da wannan lamari ya shafa ba sai dai na samu zantawa da shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno wato Hajiya Yabawo Kolo
a halin yanzu dai mutanen da an kawo su wayansu an sa su a tiyata wayansu kuma ba laifi sun fara samun dan sauki amma dai wallahi alhamdulillah abinda Allah ya kaddara ko mu ba abinda zamu ci amma abinda muke fata Allah ya ba su lafiya nan take
akwai batun da ake yi cewa wannan hatsari kamar daga wajen jami'an soja ne wasu kuma suna cewa kamar ƴan kunna bakin wake ne ya kuka karbi wannan bayani ku daga gare ku
yanzu dai ba za mu iya mu ba da dalla ba don abun a haɗe da jami'an tsaro din har yanzu ni da shi da mu zauna mun tattauna ba amma na aika director na daya ya je gurin su insha Allah zai kawo mana bayani
na kuma zan tada lawanin garin Dambuwan wanda shi ma ya tada shi a wannan asibiti gama abin da ke cewa
ni ne zan nan lawan mai na hakimin Dambuwa
yanzu kamar mutanen garin Dambuwa na hali suke ciki
to ina hankali zai kwanta tunda dai ba san abin da yake ciki ba mu kuma muna fata Allah ya ba su a taimaka da addu'a Allah ya ba su sauki
sai dai rahotanni na baya-bayan nan nuna ne cewa mutane 15 ne aka ce an kawo garin Maiduguri yayin da aka kai tsora garin Biyu dan sama musu magani Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna to a shirinmu na hantsi za a ji cewa gobara ta tashi a kasuwar Azarai jihar Bauchi
ina kiran ku daga nan Azarai wanda gobara ta tashi tsakanin karfe 10 zuwa 11 wanda har yanzu kusan karfe 1:30 tana nan tana ci da wuta wanda akalla za a samu shaguna sama da 500 sun kone ɗan kwana-kwana an kira su sun zo su amma sun ce ruwa ya tsare sun tafi kusan sama da awa guda ba su dawo ba wanda ko da sai an samu ɗan kwana-kwana da ruwa kamar mota 10 ko 20 ba ta isa ta yi controlling din wannan wutar ba sai dai in din jirgin sama
to Allah ya kare yanzu kuma bari mu dan za ku da gefe guda Sarfilo Hashin Gumelle ga matar mana da shiri na gaba
Assalamu alaikum. A makon da ya gabata, mun yi alƙawarin sake ziyartar ofishin babban secretary general na 'yan sandan Najeriya Ibrahim K. Idris. Bayan da wasu 'yan bindiga suka kai wa planin nan da ke fafutukar ganin an yi wa 'yan uwansu da 'yan sanda ke tsare da su adalci hari. Inda har aka kashe guda daga cikin planin biyu da aka kai wa harin. Ba tare da ɓata lokaci ba, wakilin wannan fili Nasiru Adamu Al-Hikaya. Ya tattauna da Bala Ibrahim mai ba da shawara kan harkokin labaru ga babban secretary ɗin sandan Najeriya ga kuma yadda suke suna na Sarfilo Hashin Gumelle
wannan fulani na jihar Kogi din nan akwai ci gaba da shiri da muke yi sun zo sun ba da labari wani dan ta'adda za a ce wanda ake zargi da ta'addanci ya dauko wasu mutane sun kashe ɗaya daga cikin ƴan uwansu mai suna Halilu wanda kuma amma an kama shi wanda ya jagoranci waɗanda suka yi wannan kisa yana hannun 'yan sanda a jihar Kogi shine ya suka rubuto wannan takarda da kake gani din nan kuma sun miƙa ta hannun rundunar ban san ko ka samu kofin wannan takarda ba
to alhamdulillah na samu ganin kofin wannan takarda da kuma koken waɗannan bayin Allah suna magana cewa shi wannan yana tafi da dan uwansa sai akan babur aka bure musu gudu aka harbe dan uwan nasa ya mutu to shi kuma Allah cikin ikon sa yayi kokari ya bi wanda ya harbin kuma har aka kai ga kama shi magana yanzu haka tana gurin rundunar ƴan sanda ta jihar Kogi amma yana neman a dauke wannan magana daga jihar Kogi a dawo da shi bangaren bincike a headquarters ƴan sanda domin yana ganin anan za a fi masa adalci za a fi bibiyan abin yadda ya kamata to dama ana yin irin wannan aikin ƴan sanda dama bincike yana daga ciki kuma inda duk mutum yake ganin ba a yi masa daidai ba zai iya dauka ƙara idan ka kai ƙara sama aka duba aka yi abin da aka yi sai a je kotu za a duba wannan koke nasu za a duba wannan bukata tasu da karfin Allah za a yi yadda ya kamata domin a ga cewa an bi musu haƙi musamman matan da an kashe wani
Malam Bala Ibrahim idan aka duba su waɗannan Fulani suna ma fargabar cewa ba mamaki wasu abokan adawa su kan wannan rikici da ya shafi ƴan uwansu ne suka sa su a gaba kuma suna ganin wata kila idan suka saki za a yi musu sakiyar da ba ruwa ma'ana za a iya ci gaba da yi musu dauki daidai
eto yayin da ake bincike dukkan wani hasashe yana zuwa ne a zato idan ba bincike ne ya gano wani abu ba to ba za a iya cewa tabbas ga inda aka dosa ba shi ko kuma aikin ta'addanci wani lokaci yana rikida sai kaga ga inda aka somo sai a karkata kuma a yi wani abun daban amma aikin masu bincike ne su duba ba sa barin kowane bangare idan aka dubi nan sai a dubi nan a dubi can a dubi tan a ga cewa an bi ta inda duk za a duba saboda ta'addanci ta'addanci ne koda da gangan aka aika ta shi dole sai an yi wani abu akai bare kuma idan aka ce an yi shi da ganganci da zummar a halaka mutum dalilin yin hakan ba shi ake damuwa da shi ba koda bi ta da kulli ne koda sauki daidai ake musu saboda wani abu da ya faru baya haƙin ƴan sanda ne su ga cewa wanda ya aikata laifin nan an nemo shi an kuma gurfanar da shi a gaban kuliya
yanzu ta wannan shiri na ciki da gaskiya da kuma masu bin wannan shiri da suka san wannan abin da yake faruwa menene zaka faɗa musu cewa rundunar ƴan sanda tabbas tana sauraron waɗannan duci shirye-shirye da ake yi kuma za ta dau matakin da ya dace saboda a biyo mai haƙi haƙinsa
ai ba ma za ta dauka ba tuni ma ta dauka to wani lokaci abu wato idan ya shafi shari'a akwai tarnaƙiya idan aka yi wani kullin kafin a warware shi sai an bi wasu hanyoyi masu tsawon gaske ba abu ne da kai tsaye idan da abu ne da za a iya kai tsaye bisa tausayi shi wannan inspector general na ƴan sandan Najeriya Ibrahim K Idris mutum ne mai jin kai mai tausayi sosai wani lokacin ma idan yayi wani abun wallahi sai kai mamaki idan da abu ne wanda zai iya amfani da karfin sa ya ce a saki mutanen nan ko kuma a kamo waɗanda za suka aikata wannan laifin a hukunta su wallahi da a rana ɗaya an yi to amma abu ne wanda yake sai an bi ta wasu matakai na shari'a amma tuni ya bada umarni cewa a yi yadda duk za a yi domin a tausaya a tallafa waɗannan mutanen a ga cewa sun fita daga cikin kuncin da suke ciki
wallahi Ibrahim aka kusa da karshen wannan zantawar bazi mu duba yanayin waɗannan Fulani waɗanda yanzu sun koma gida bayan sun kawo wannan takardar kuma za su je su zauna ne su zuba wa sarautar Allah ido da kuma irin yunkurin da ƴan sanda za su yi tunda shi wannan ɗaya daga cikin shi Shu'aibu Lautai kenan wanda yake kan wannan babur ɗin hatta shi na ga inda aka harbe shi da bindiga Allah ya sa shi dai shan ruwansa ne yake gaba me za ka gaya musu su waɗannan Fulani yanzu idan suna sauraron wannan shiri yayin da kuma suke fargabar komai zai iya faruwa da su a kowane lokaci
to abin da zan ce musu ne da farko shine su ƙara haƙuri sun yi haƙuri su ƙara haƙuri wato lamarin ta'addanci abu ne da yake addabar mutane musamman ma dai ƴan sanda kullun kuma aka yi rashin sa'a jihar Kogi tana da jihohin da ke da ƙarancin ƴan sanda kwamishinan ƴan sandan jihar Kogi kullun yana zuwa yana kuka cewa ba shi da isassun mutane yana neman ƙarin mutane saboda ana samun ƙaruwan ayyuka na ta'addanci to ƙasar ce gabaki ɗaya take da ƙaranci na yawan ƴan sanda baki ɗayan Najeriya ana maganar al'umma kusan miliyan 200 amma yawan ƴan sandan da ake da su masu aiki da kaɗan suka ɗora a kan 200,000 to babu yadda za a yi su iya kewaya kuma daga cikin waɗannan ƴan sandan da suke aiki mafi yawa kowa sai kaga ya fi so ya je ya aiki a gurin da yake ganin zai dan samu wani abu saboda albashin ba shi da wani abu ba wani albashi ake biya ba kowa so yake je inda yake ganin cewa zai samu dan wani abu akan abin da ake bashi to jihar Kogi tana da wannan matsala ta rashin ƴan sanda amma duk da haka Inspector General na ƴan sanda Ibrahim Kotun Idris yana baiwa jihar Kogi fifiko wajen tura kayayyakin aiki da na'urori da kuma mutane ƙwararru waɗanda suke iya bankaɗo ko taɗiye masu shirin yin ta'addanci na tabbata wannan abin da koken da suka kawo za a tura shi gurin da ya kamata kuma zai bada umarni a je a yi abin da gaggawa su dai ƙara haƙuri ba abu ne da za a iya cewa kawai za a iya maganinsa gobe ko jibi ba amma ana tabbatar maka nan ba daɗewa ba za mu tattauna da kai za ka ce an kamo wannan mutane ko kuma an dauki matakin da ya kamata musamman matan da an dauko case din yanzu a dawo da shi Abuja?
Yawwa, domin kwanaki gwamnati ba akwai wani dalili da ya aka sauya shi commissioner yan sanda na jihar Kogi saboda wasu waɗanda ake tuhuma suka arce daga hannun yan sanda. To ba mamaki irin wannan fargabar ya nuna kenan yanzu mutane za su dauka kamar an dauki matakin hana arcewar masu laifi daga hannun yan sanda a jihar Kogi.
Ai wato kamar yadda suke tufka haka yan sanda su ma suke warwarewa, suna da dabaru na yadda za su gudu, su ma yan sanda suna daukan sabbin dabaru na hana su gudu ko kama su. Idan ka lura duk lokacin da aka samu irin wannan waɗanda suka gudu, to ina tabbatar maka ba a yin sa'o'i 48 sai an kama su, saboda yanzu harka ake da na'ura ba kamar da ba da ake yi kawai yattike. Yanzu ana amfani da na'ura wajen gano inda mutum ya buya idan ya gudu, kuma ana kama su da gaggawa ba tare da bata lokaci ba. To an dau irin waɗannan matakan na sa na'urori, an dau matakai na tsaurara tsaro a wuraren da ake tsare da mutane, akwai kuma ƙarin jami'ai da aka baiwa horo na yadda za su bankado waɗanda suka je suka boye a wani guri ko kuma suke shirin yin wani abu wanda zai kai su ga gudu.
Wallahi Ibrahim, karshe zan ce ga kofin wannan takarda don ka rika duba ya zama tunatarwa saboda ci gaba da daukar matakai kan wannan al'amari.
To nagode, za mu duba wannan. Dama dai an riga an mika ta gurin da ya kamata, ni kasancewar ta a hannuna za ta sa in rika musu tuni, da karfin Allah kuma za a samu biyan bukata.
Masu raro kun ji da yadda ta kaya, saboda haka za mu jingina wannan batu har sai mun sake samun wasu sabbin bayanai, sannan mu dawo mu sanar da ku. Yanzu amarin Nasiru Adamu Elhikaya, Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa muka kasance lafiya.
Zuwa gai da malamai, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice.
Hukumomi a Najeriya sun ce hararin kunna bakin wake sun halaka mutum 31 a jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar. Tashin waɗannan mawamai sun faru ne a jiya Lahadi a garin Dambowa mai tazarar tafe kilomita 88 daga birnin Maiduguri. Babu dai wanda ya ɗauki alhakin waɗannan harare, amma kuma sun yi kama da irin waɗanda ƙungiyar 'yan ta'addan Boko Haram ke kaiwa. Ana ɗora alhakin mutuwar mutum kusan 20,000 akan ƙungiyar ta Boko Haram tun bayan da ta fara ta da ƙaira baya arewacin ƙasar a shekarar 2009. To Afghanistan ma wani harin ƙuna baƙin wake ya halaka mutum 19, kana ya jikata wasu sama da 50 a gabashin ƙasar. Harin na zuwa ne kwana guda bayan wani hari na daban da aka kai a yankin, wanda ya kaikaici dakarun gwamnati da mayakan Taliban da ke bikin murnar matsayin zaman lafiya da aka cimma ta ɗan wani lokaci domin a yi bukukuwan sallah. Harin shi ma ya auku ne a ranar Lahadi a Jalalabad, babban birnin Nangarhar, wato lardin Nangarhar inda ofisoshin gwamnati suke. An gargaɗi mazauna yankin babban tsibirin Hawaii da ke nan Amurka da su zauna a cikin gidajensu su kuma kulle tagogi bayan da aka ga dutsen kilawaya ya sake furzo haƙin toka a mamutar da duwatsin yadda ya faru tun bayan wata guda ya mamaye sama da kadada 2,400, ya kuma lalata gidaje 467, ciki har da wani gidan shakatawa mallakar shugaban ƙaramar hukumar Hawaii Harikim. Hotunan bidiyo sun nuna rafin narkakken dutse da ya yi jajir ya koma wuta yana kurara a wani tsagun ƙasa da ya shiga yankin da ake kira Kafoho Bay. 'Yan sanda a Girka da Macedonia sun yi amfani da hayaƙi mai sa ƙwallo a jiya Lahadi wajen tarwatsa masu zanga-zangar adawa da wata yarjejeniya da aka ƙulla tsakanin ƙasashen biyu, wacce ta sasanta takaddamar wanda ya fi cancanta ya yi amfani da sunan Macedonia.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injinan mu na wannan lokacin John Ellison, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.